الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعتا تبتا الله تبارك وتعالى دكم وندنجي نيبو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 4 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 5 ga watan 1 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da tambaya daya tambayar ita ce dan uwa ke cewa shin haka ne idan mutun ya tuba so uku idan ya sake komawa wannan aiki wanda yake na sako in ya tuba ba a karban tubansa wannan magana ba haka bace kofar tuba kofa ce wanda Ubangiji ta'ala ya buɗa ta ga mu'minai wannan kofa kuma ba a kulle ta sai in kiyama ta kusanta gab da alkiyama za a kulle wannan kofa shine lokacin da rana ta fara hudowa daga yamma tana gabas kamar yanda kafiran Makka sun nemi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in har yana buƙatar su gasgata shi a matsayin manzo su karbi sakon da yazo da shi waɗannan duwatsu na birnin Makka ya tafiyan musu da shi su gushe babu su babu alamarsu sannan wato ya keta musu ƙoramu a cikin birnin Makka kamar yanda Allah ya kissanta mana a can ƙarshen wato suratul Isra manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai kukansa wajen Ubangijinsa ga abinda jama'arsa suka nema cewa in har ya zo musu da wannan abu za su yi imani da shi Ubangiji ta'ala ya tura Jibril ya ce je ka faɗa ma bawa na Muhammad sallallahu wa salamuhu wa barakatuhu alai in har abinda jama'arsa suka nema idan yana buƙatar a basu za a basu amma idan aka basu abinda suka nema Ubangiji ta'ala ya ce duk wanda ya kafirce mu to zan azabtar da shi azabar da babu ɗaya daga cikin bayina wanda zan azabtar da shi irin wannan azaba idan kwa kana so in buɗa musu kofar tuba kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya ubangiji na kofar tuba nake so a buɗa to wannan kofa kamar yanda yake cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kofa tun ran da Allah ya halicci sama da ƙasa ubangiji ta'ala ya halicci wannan kofa kuma ya buɗa ta wanda duk lokacin da bawa ya saba ma ubangijinsa idan ya koma gare shi da tuba Allah zai karbi tubansa manzon Allah yace wannan kofa ko ba za a bude ba za a kulle ta ba sai idan rana ta fara hudowa daga yamma kamar yanda a hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah ta'ala yabsudu yadahu bil layli liyatuba musi'un nahar ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ubangiji ta'ala na shimfida wato hannunsa wanda ya dace da girmansa wato a cikin yini domin Allah ya karbi tuban wanda ya mugunta aiki a cikin dare haka nan Ubangiji ta'ala na shimfiɗa hannunsa a cikin dare domin ya karɓi tuban mutumin da ya mugunta ayyuka a cikin yini. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ba dare ba rana Allah na karɓar tuban bayinsa, matukar rana bata fara hudowa daga mafadarta ba. To don haka a ka'ida ta shari'a in su dubu zaka aikata aikin sako, idan ka koma ga Ubangiji subhanahu wataala kai tsaye Allah zai karɓe ka da hannu biyu.
Na'am.
An gane ku? Idan yanzu ka aikata aikin sako ka tuba, tuba wanda yake na gaskiya Allah zai karɓi tubanka. Zuwa jimawa idan shaidani ya rinjaye ka, ka koma wannan aiki na sako, idan ka tuba Allah zai karɓi tubanka. In so dubu ka aikata aikin sako a yini, to abinda ake bukata ka koma ga Ubangijinka. Ubangiji ta'ala bai ya kosawa da bawansa, kuma iya abinda Allah ya fi so ya fi farin ciki da shi bawan shi ya koma gare shi da tuba. Kamar yanda a hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Ubangiji ta'ala shine mafi farin ciki da tuban bawansa sama da ɗayan wanda yana kan raƙuminsa, wanda cinsa da shansa yana kan wannan raƙumi, yana tafiya a cikin sahara, raƙumin nan ya kubci, ya buga ya buga ya buga bai samu ba wannan raƙumi, ya yanke ƙauna game da rayuwa kwata kwata, sai ya zo ya kwanta yana hutawa yana jiran mutuwa ta zo masa. Bacci ya ɗauke shi, falka wanda yake kai tsaye sai ya ga raƙumin a kansa a tsaye, sai gaggawa ya kama akalar raƙumin sai ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, yace ya Allah kai ne bawana, ni ne Ubangijinka. Manzon Allah yace akhba'a min shiddatil farah, saboda tsananin farin ciki wato ya kuskure maimakon yace Allahumma anta rabbi wa ana abduk. To irin mutumin da ya samu kansa a cikin irin wannan yanayi, Allah ya fi shi farin ciki idan bawan shi ya koma zuwa gare shi da tuba. Don haka in so nawa mutum ya aikata aikin sako, idan ya koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, Allah zai karɓi tubansa, illa iya abinda ake bukata ka yi tuba wanda yake na gaskiya. Tuba na gaskiya shine wanda ya kunshi sharɗa guda uku. Farko aikin da kake aikatawa na sako take yin kika dina. An gane ku? Ba maganar sai an jima. Aikin da kake na sako take yin kika dina. Sannan sharadi na biyu, sai ka yi niyyar nan gaba har izuwa ƙarshen rayuwarka ba za ka koma wannan aiki ba. Abu na uku kuma sai ka yi nadama. Menene nadama? Ka ringa samun damuwa akan wannan saba ma da kama Ubangijinka subhanahu wataala. Sannan sai ka yi ƙoƙarin biyo baya da kyawawan ayyuka. Kyawawan ayyuka su suke tabbatar da cewa bawa ya yi nadama akan ayyukan da ya yi na sako. To in dai ka cika wannan sharadda uku, shaidani ya sake rinjayarka. Idan ka koma wannan aiki na sako, to so ake ka sake jaddada tubanka. Amma ba tuban da Hausawa suke kira irin tuban mazuru na cewa astaghfirullah, kai kuma kana kan aikin sako baka daina ba, kuma kana da niyyar komawa, wannan ba tuba bane ba. Tuba dole sai ya cika waɗannan sharuɗa guda uku. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin baban da ke bayani game da wato tsantsanin haram da ƙaurace ma duk wani abu wanda yake shubha. Wanda bayani ya gabata, abinda ake nihi da alwara wato shine mutum ya ƙaurace ma duk abinda zai iya cutar da shi a makomarsa lahira. Tarku ma yukhafu darruhu fil akhirah, barin duk abinda ake jin tsoron cutarwarsa a makoma lahira shine ake kira da tsantsani. Ita kuma shubha shine abinda halaccinsa bai fito hili ba balantana haramci, al'amari ne ya tunkaro ka, to baka da dalilin da zai tabbatar maka halaccinsa ko haramcinsa, to wannan shine ake kira da shubha. Mutumin da yake so ya kiyaye mutuncinsa kada a aibanta shi, kuma ya tsara addininsa kada ya samu tawaya, to dole ne ya kaurace ma wannan abu wanda ake kiran shi shubha. Kamar yadda mun wuce da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa faman ittaqa shubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdi, duk mutumin da yake yayi cin shubha manzon Allah ya ce tabbas wato ya kare addininsa game da tawaya, sannan kuma ya kare mutuncinsa game da aibantawa. To dan haka sai muka dan tsallake hadisi guda, shine hadisin Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib Allah ya ƙara masa yadda wanda jika ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake cewa hafiztu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da'a ma yaribuka ila ma la yaribuk yake cewa na kiyaye daga cikin kalimomin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabatar mun manzon Allah yace da ni da'a ma yaribuka ila ma la yaribuk kabar wato duk abinda ke sanya ka kokonto ka aikata abinda baka kokonto game da shi nan kana da fuska biyu in ma ka ce da ama yuribuka ila ma la yuribuka ya unkin kai mata bamma ko kai mata fatha illa kasancewar yi mata wasali sama shine yafi fasaha a larabci ka ce da ama yuribuka ila ma la yuribuka ka rabu da duk abinda ke sanya ka kokonto ka je ka aikata abinda baka kokonto a kansa don haka shi al-Imam an-Nawawi Allah ya ji kansa sai ya fassara cewa wanda kenan da'a ma ta shukku fihi wa huzma la ta shukku fihi kabar duk utruk ma ta shukku fihi wa huzma la ta shukku fihi yace duk abin da kake kokonto game da shi yace kabar shi ka kaurace masa ka je ka karbi abin da baka kokonto a kansa to dan haka kasancewar wannan galgadi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye ya gabatar ma jikansa shine Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib wanda wannan hadisi ka'ida ne ita halak wadda take tsantsa ba ta rikita ga mumini amma duk wani abin da mumini ya samu kai kawo a kan shi to wannan baya halatta a matsayin shi na mumini ya aikata wannan abu abinda ake bukata ya kaurace ma wannan abu ya watsar da shi ya ishe mu misali hadisin da ya gabata akan wannan hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na wucewa sai ya ga dabino a kasa manzon Allah sai yake cewa laula ana law yake cewa laula akhafu an takuna min as-sadaqa manzon Allah yake cewa ba dan ina tsoron wannan dabino ya zamanto na zakka ne manzon Allah yace la akaltuha yace wallahi da na dauka na ci kaga me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai dauki ba wannan dabino ya ci domin yana kokontan halaccin sa da harancin sa babu dalilin da ya bayyana cewa ba na zakka bane ba to shine yace ba dan kar aje wannan dabino ya zamanto na zakka ne manzon Allah yace da na dauka na ci to dan haka ka'ida mumini baya halatta ka aikata wani abu sai abinda kake da tabbaci akan halaccin sa duk abinda kake da tabbaci akan haramcin sa wannan dole ne ka kaurace masa kuma abinda dalilin da ke nuna halaccin sa ko haramcin sa bai bayyana gare ka to abinda ake bukata a matsayin ka na musulmi wato ka kaurace masa an gane ko kamar yanda kenan anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bamu misali cai laula anni akhafu an takuna min as-sadaqa la akaltuha bayan ina tsoron wannan dabino kar ya zamanto na zakka ne manzon Allah yace da na dauka na ci to dan haka duk mutumin da ya kaurace ma abin da yake shubha kamar yanda bayani ya gabata ya kiyaye addinin sa kuma ya tsare mutuncin sa to shine misali ana mutun ne kuke mu'amala da shi ta saye da sayarwa yau da gobe ya kawo yayi balas da aka lissafa sai aka ga wasu kudi kai kana shakkar wannan kudi kar aje na kana shakkar wannan kudi kai ba naka bane ka tambaye shi wane shin wannan kudi ba naka bane yace a kai ma shi ma ba nashi bane to anan idan ka rasa tabbacin cewa naka ne ko nashi ne kenan anan baya halatta kai amfani da wannan kudi iya abin da ya dace kai sadaka da su in har haƙƙin ka ne ladan sadakar Ubangiji ta'ala zai sanya a cikin mizanin ka a gobe kiyama in ko ba naka bane ba to ka kubuta da haƙƙin da ba naka ba kenan Ubangiji ta'ala zai sadar ma masu haƙƙi haƙƙin su don haka duk abin da kake kokontan naka ne ba naka bane ba to kar ka dauke shi a matsayin naka an gane ku sai kana da dalilin da yake tabbatar da cewa naka ne domin abin da yake naka shine halaƙƙin ka duk abin da ba naka ba ba halaƙƙin ka bane ba sannan hadisin da muka tsaya a kansa shine hadisin Aisha Allah ya ƙara mata yarda wanda take cewa Abubakar Allah ya ƙara masa yarda wato yana da wani yaro abinda ake nihi da gulam wato shine bawa kenan, wannan ladabi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu. Idan kana da bawa, maimakon ka ce abdi, to abinda yafi dacewa ka ce gulami. Idan baiwa ce, maimakon ka ce amati sai ka ce jariyati, saboda wannan ladabi ne da Ubangiji subhanahu wata'ala, domin ubudiyya gaba ɗayanta mallaka ce ga Ubangiji subhanahu wata'ala. Kowa matsayinsa bawa ne, wato wanda yake ƙarƙashin mulki na Ubangiji subhanahu wata'ala. To shine take cewa kana li Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu gulam yukhriju lahu al-kharaj. Abu Bakar Allah ya kara masa yadda yana da wani bawa nashi wanda yana fitar ma Abu Bakar lada a duk neman da yayi a yi ne, wanda wannan kwa wani nau'i ne wanda shari'a ta halitta mana. Idan kana da bawa, to kuna iya yin yarjejeniya tsakaninka da shi, kuma taimaka masa ne kai, ka ce masa je ka kai aiki tsawon yini, duk abin da ka samu na dukiya, iya abin da nake bukata, misali ka kawo min jikka biyu. Idan yayi aikin jikka 50 a yini, iya abin da kake da haƙƙi a cikin samunsa a matsayinka na mai gida, wannan jikka biyu da kuka yanki, duk abin da ya hau wannan nashi ne. Idan da farar safiya ya fita je yayi aikin jikka biyu, idan ya kawo ya damka maka, ya halatta je ya shiga sha'anin shi, koma ya kwanta ya huta, ko ya je ya wasu harkokin sa na daban, kai dai iya abin da ka sani a duniyi na Allah ya kawo maka jikka biyu, idan ya je yayi aiki ya samu. An gane ko? Wannan shine ka'ida kenan, shine ake kira kenan haraji. Sai ya ce wa kana Abu Bakar ya'kulu min kharaji, wato Abu Bakar Allah ya kara masa yadda ya kasance yana cin abinci daga ladan abinda wannan wato bawa nashi ya kawo masa. Wannan na nuna mana iya abinda ake bukata mutum ya zamantu yana da sana'ar da ta hanyar ta zai ringa ci yake sha, kamar yadda bawa matsayin dukiya ne. An gane ko? Kamar matsayin ka sayi wani inji ne wanda yake zai ringa nemo maka kudi a duniya ne, ka biya wanda zai yi aiki, sannan kuma kai ma ka dawo abinda za ka yi amfani da shi, domin bayi zuba kudi ake a saye su a wancan lokaci. Shine sai ya ce faja'a yawman bi shay'in, wannan bawa na Abu Bakar Allah ya kara masa yadda wata rana sai ya zo da wani abu na abinci, fa akala minhu Abu Bakar, Abu Bakar ya dauka ya ci. Wannan na nuna mana ka'ida asali game da abinci na musulmi shine halacci, baya halatta da an kawo abinci in dai ta hanyar musulmi ya fito a ce sai kayi bincike ka san ta ina wannan abincin ya fito, sai inda kake da wani kai kawo a kan shi, kuma kana da dalilin da ya tabbatar da abincin nan ya fito ne ta hanya wadda take haramtacciya, to a wannan lokaci baya halatta. Amma in dai musulmi ne ya gabatar maka da abinci, to ba maganar cewa sai ka binciki ta ina ya samu. Don haka wannan bawa da ya kawo ma Abu Bakar Allah ya kara masa yadda wannan abinci, sai ya ce fa akala minhu Abu Bakar radiyallahu anhu, kai tsaye Abu Bakar ya ci wannan abinci. Bayan ya gama fa qala lahu al-gula, yaron sai ya ce da shi tadari ma hadha, shin ka san da wannan abinci da kaci ta ina ya fito? فقال ابو بكر رضي الله عنه وما هو, ابو بكر الله يقرى masa yadda sai yace ta ina ka samu wannan abinci. Qala sai yarin yace kuntu takahantu lil insani fil jahiliya wama uhsinu lil kahanata illa anni khada'tu, yace a jahiliya wato na kasance na ma wani diba. Abinda ake nihi da diba shine bada labari dangane da abinda zai wakana nan gaba ba tare da dalili wanda yake na shari'a. An gane ko? Kina al-ikhbaru bima sayakunu min ghairi dalilin shar'i, mutun ya bada labarin cewa nan gaba za a yi abu kaza, kuma ba tare da wata madogara ta shari'a. Amma muna iya ce muku nan gaba abu kaza zai wakana idan muna da dalili a cikin Al-Qur'ani ko Sunna ta Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin abubuwan da za su wakana. Duk abin da zai wakana nan gaba ba wanda ya isa ya bada labarin cewa kaza zai faru sai kana da dalili tabbatacce Al-Qur'ani ko Sunna wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da su. To dan haka in aka ce bokanci shine bada labarin abinda zai wakana nan gaba ba tare da wani dalili na shari'a, don haka duk wanda zai baka labarin abinda zai wakana nan gaba daidai da sai wani daya sunansa boka. An gane ko? Koda ana faduwa ana tashi da shi, wannan bokanci ne. Shine sai ya ce kuntu takahantu lil insani fil jahiliya, yace na kasance nama li insanin fil jahiliya, nama wani mutum diba wato a jahiliya. In aka ce jahiliya shine abin da yake gabanin musulunci kenan, kafin Allah ya azurta shi da musulunci, wato yama wannan mutum diba. Sai yace wa ma uhsinul kahana, amma alhali ban iya bokanci ba, ban iya diba ba, illa anni khada'tu, kawai yaudarar shi ne nayi, na fuskanci hankalinsa inda ya karkata, na yaudare shi, na bashi labarin abinda zai wakana nan gaba. Idan aka ce yaudara shine ka kwadaitar da mutum abinda ba zai iya samu ba, shine ake kira da yaudara. Al-iqma'u fi ma la wusula ilayhi, ka kwadaitar da mutum, ka bashi karfin gwiwa akan abinda ba zai samu ba. Falakiyani, don haka sai ya hadu da ni bayan wani zamani kenan, a yau fa aqani bi zalika hadha alladhi akalta minhu, wannan abinci da ka ci ya Ababakar shine ladan da ya biya ni a yau. An gane ko? A jahiliya na masa sai yau muka hadu da shi, shine ya biya ni ladan dibar da na masa. Miza ai fa adkhala Abubakar radiyallahu anhu yada, Abubakar sai ya sanya yatsutsunsa cikin bakinsa. Faƙa a kulle shay'in fi batni, Abubakar ya amayo duk abin da ke cikin, wato duk abin da ke cikin cikinsa gaba ɗaya ya amayo shi. Wanda wannan yana nuna mana wato tsantsani na Abubakar, Allah ya ƙara masa yadda. Take yanke da aka bashi labari ta hanyar da wannan abinci ya zo ya fito, sai ya sanya yatsa ya amayo abincin gaba ɗaya. Ba dan komai ba kuwa, dan baya buƙatar cewa wani abin da Allah ya haramta ya zauna a cikin cikinsa. Wannan yana nuna mana matsayi na Abubakar, Allah ya ƙara masa yadda, yanda wato suke ƙoƙarin tsara dokokin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, yanda suke famar su tsira da mutuncinsu kuma su kiyaye addininsu. Saboda cin haram wato guba ne, wal iyazu billahi. Saboda yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke haramta ma bawa samun kusaci ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Domin duk mutumin da abincinsa ya kasance haramun ne, in yayi addu'a Allah ba zai karɓi addu'arsa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar mana da haka. To anan me yasa Abubakar, Allah ya ƙara masa yadda, ya sanya yatsa ya amayo abincin da ya ci? Domin yana da tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya haramta wato cin ladan boka kenan. Duk abin da aka ba dan diba haramun ne mutum ya ci wannan abinci. Kamar yanda hadisi ne sahihi yake cewa na har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an hulwanil kahin wa maharil bagi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da ladan boka wato da kudin, wato shine karuwa. Albagi ita ce wadda take zaman banza kenan, duk abin da take amsa akan fasikanci wannan kudi haramun ne, baya halatta ka ci. Haka nan shi ma duk abin da ake ba dan diba haramun ne mutum ya ci wannan kudi. Nasi ne wanda yake a bayyane mai tabbatar da haramcin haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka kamar yanda bokanci ya zamanto haramun, duk kudin da aka samu ta hanyar bokanci shi ma haramun ne. Kamar yanda karuwanci ya zamanto haramun, duk kudin da aka samu ta wannan hanya kudi ne wanda yake haramtacce. Saboda ka'ida hadisi ne sahihi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa inna Allah idza harrama shay'an harrama samana, inna Allah idza harrama shay'an harrama samana. Ubangiji ta'ala idan ya haramta abu to ya haramta kudinsa. Don haka kenan anan zamu gane cewa ashe duk mutumin da ya kasance sana'ar shi sana'a ce wadda take haramtacciya, to cin abincinsa haramun ne, baya halatta. An gane ku? Duk mutumin da yake da sana'a haramtacciya cin abincinsa haramun ne. Idan sana'ar shi ta zamanto wake da shinkafa, halak da haram, to anan abincin sa ya zama shubha, duk mutumin da yake son ya kiyaye addinin sa ya kiyaye mutuncin sa to ya kaurace ma abincin shi. Kuma anan zamu gane ka'ida ce wadda take nuna cewa baya halatta wato ga musulmi ya bada agaji akan duk wani aiki wanda yake na saba ma Ubangiji subhanahu wataala. An gane ku? Kamar misali mutumin da zai zo ya bada mahallin shi ga waɗanda suke masu saban Allah. Ka san mutanen nan sana'a su sana'a ce haramtacciya, ka ba su hayar wani abu su ringa amfani da shi, to duk dukiyar da ka samu ta wannan hanya dukiya ce haramtacciya. Kamar misali ka bada motar ka ayi da kungiya, ko ka bada motar ka aje ayi wasu ayyuka na saban Allah a zo a biya ka, to wannan kuɗi da ka amsa kuɗi ne wanda yake na haramu. Ko ka ba waɗanda suke masu zaman banza hayar gidanka, an gane, ko masu wani ayyuka waɗanda suke na saba ma Ubangiji subhanahu wataala, ka ba su hayar mahallinka. Duk dukiyar da za a baka ta wannan hanya dukiya ce haramtacciya, idan ka ci haramun ka ci. Kuma ko alkhairi kai Allah bai ya amsa, saboda dukiya ce haramtacciya. Ka'ida Ubangiji ta'ala ya ce mana wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, kar ku taimaka ma juna wato a bisa daukan zunubi da ketare iyaka. To dan haka shine anan Abubakar Allah ya kara masa yadda ya sanya yatsa ya amayo wannan abinci, domin abinci ne wanda yake haramtacce. Dan haka ka'ida kenan, in Allah ya haramta abu to ya haramta cin kudin sa. Kamar yadda bokanci haramun ne, to duk kudin da aka samu ta hanyar bokanci haramun ne. Za mu tashi hadisi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an-nafi anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu an kana farada lil-muhajirin al-awwalina 4000 وفرد لابنه 3500 فقيل له هو من المهاجرين فلما نقصت؟ فقال إنما هاجر به أبوه يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه. رواه البخاري. وتنافي الله يجيك أنسى كيشي وأمر الله إكرم سيدا wanda shi Nafi yantaccen bawa ne na Abdullahi dan Umar, yake cewa lalle Umar Allah ya kara masa yadda kana farada lil muhajirin al awwalina 4000, wato waɗanda suka kaurace ma mazaunan su a karan farko suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama birnin Madina, domin mara masa baya akan kafa daula ta musulunci, sune kenan ake kiran su al muhajirun al awwalun. An gane ku? Ko kuma ka kiraye su as-sabiquna al-awwalun, yanda Ubangiji ta'ala ya kiraye su da wannan lakabi as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal ansar. To dan haka as-sabiquna al-awwalun malamai suka ce su ne jama'ar da suka yi sallah al-qibla biyu kenan, wanda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma birnin Madina ya kwashe wata 16 zuwa 17 yana fuskantar Baitul Maqdis, masallacin Qudus idan zai yi sallah, wanda shine alƙiblar Ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da shi a wannan lokaci. Bayan wata 16 zuwa 17 Ubangiji ta'ala ya juyo shi zuwa alƙibla ta Ibrahimu alayhi salam, ita ce Ka'aba. To waɗanda suka yi wannan sallah ga alƙibla biyu kenan, suka yi ga Baitul Maqdis, suka yi kuma ga wannan alƙibla, sune ake kiran su kenan wato al-muhajirun al-awwalun. Wasu malamai suka ce waɗanda suka halarci yakin Badar, domin yakin Badar shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi shi ne a shekara ta farko wato bayan hijira zuwa birnin Madina. To irin waɗannan mutanen sahabban da suka yi hijira a karan farko, Umar Allah ya kara musu ta yadda lokacin da yake matsayinsa na khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ya yanka musu albashi a cikin baitul mali na musulmi. Kowane mutum ɗaya daga cikinsu duk wata na Allah za a bashi wato dirhami 4000 domin taimaka masa akan biyan bukatu waɗanda suke na rayuwa. Dirhami 4000 kuɗi ne fa wanda yake ba kaɗan ba, wanda wannan dalili ne wanda ke nuna mana cewa duk wasu waɗanda suka sadaukantar da rayuwarsu domin bada gudunmuwa game da ɗaukaka addinin Allah, to ya dace a cikin asusun ƙasa shugaba ya yanka musu albashi. Kamar misali, mutanen da za su sadaukantar da rayuwarsu domin yawo birni da ƙauye domin ɗaukaka addinin Allah, da waɗanda suka sadaukantar da rayuwarsu domin karantar da al'umma. To don haka, idan ka ɗauki tsari waɗanda yake na ƙasashen Larabawa, idan ka gina masallaci musamman inda muka sani kamar Saudiya, ba kai a karan kanka don ka gina masallaci za ka kawo limamin da ka ga dama ka sanya a masallaci. Idan ka gina masallaci za ka sanya shi a hannun hukuma. An gane, ofishin da ke kula da addini na ƙasa za ka je ka tabbatar musu ka gina masallaci kaza, wanda su za su nemo limamin da ya cancanta da ladani su wakilta shi game da jagorancin wannan masallaci, kuma za a masa jarrabawa in ya ci ya ci gaba da jagorancin jama'a. Sannan kuma yana da wani albashi nashi, duk wata na Allah yana da albashi da shi da ladani shi. Sallah kada yake buƙatar ya ma jama'a. Kuma nan ma musulmin Amerika haka suke yin wannan tsari, wanda wani dan uwa da muka yi fasali guda da shi yana gaya mana cewa dan Amerika ne, yace abinda suke ka'ida duk wani wanda yake limamin su, iya abinda suke kawai ya tsaya in lokacin sallah yayi ya ba su sallah, a duk wata na Allah abinda suke bashi dolar 3,000, akalla kenan kusan miliyan nawa zamu ci, miliyan 1.5 ko dolar 3,000 suke ba limami. To kaga aiko ministotin mu anan sai su bari su je su karanci addini su je su shiga limanci. Limami ne ake ba miliyan 1.5 a duk wata na Allah. Wannan yana gaya mun a wancan lokaci, tunda tun kusan 2000 ne muke wannan zance da shi, takan iya yiwuwa kuma a yau abin ya dindinka. To don haka wannan, duk wani mutumin da ya sadaukantar da rayuwar shi yake kawo gudunmuwa domin ɗaukaka addinin Allah, to shugaba yakan iya neman ire-iren waɗannan jama'a ya yanka musu albashi na musamman, a musu matrikil kenan a ringa hudu dukiya daga aljihun gwamnati kenan a ringa taimaka musu. An gane ko? Kamar yadda shi Umar Allah ya kara masa yadda wato yama wannan. Wa farada libnihi 3,500, ɗansa Abdullahi shi ko Umar sai yanka masa 3,500 dirhami 3,500, ya tauye masa kenan dirhami 500 akan albashin da ya ma sauran jama'a. Faqila lahu, sai aka faɗa ga Umar, aka ce masa yaya za ka yi haka, huwa minal muhajirin falima naqasta, ai ɗanka Abdullahi shi ma yana daga cikin waɗanda suka yi hijira a karan farko, don me za ka tauye masa, ka bashi man irin yanda kake ba kowa. Faqala Umar, sai ce inna ma hajara bihi abuhu, yawai Abdullahi ai mahaifin shi yi hijira da shi, wahalhalin da ake sha na hijira shi bai sha su ba. Ya kulu laisa huwa kaman hajara bi nafsi, ai bai zamanto ba kamar mutumin da ya hijira da kanshi, ɗauko shi ko mahaifin shi suka yi suka zo da shi, wace wahala ya sha, waɗancan kwatakanin suka tashi suka zo. Adalci na mazanjiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda a yau in aka danka maka wata ma'aikata sai wanda yake yanaka yanaka su zaka kawo ka basu dukkan wasu madafai na mulki, inda ke akwai samu nan zaka so ka naka, abinda basu cancanta ba shine zaka dauka ka basu. Amma ga yafi anan dan cikin sa ne fa Abdullahi, amma sai ya tauye masa wato dirhami 500 dangane da albashin da ya ma sauran jama'a, domin shi Abdullahi dan Umar lokacin da aka yi hijira da shi yana dan shekara 11. Abin da yake tabbatar mana da haka, yakin Uhud an yi shi bayan shekara 3 da hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa birnin Madina. A ranar yakin Uhud ko an bujiro da Abdullahi dan Umar yana dan shekara 14, manzon Allah ya ce bai isa yaki ba, ya koma gida. To dan haka wannan tsantsani ne na Umar, Allah ya kara masa yadda, dan kada ya dauki abin da ɗansa bai cancanta ba ya bashi. Dan haka sai ya tauye masa a cikin albashin da ya ma sauran jama'a. Sauran jama'a idan ya ba su 4,000 shi sai ya bashi 3,000, wato da 500. to haka ake buƙatar shugaba ya zamanto adali, ya zamanto adali a karan kansa, ya zamanto adali game da duk wanda ya shafe shi. Dan haka kar ka kalli wato talaucin mutum ko kuma wadatar shi ko kuma kusacinka da shi, abinda zaka kalla Ubangiji subhanahu wataala wanda ka dau wannan amana saboda shi. Kamar yadda Ubangiji ta'ala a cikin suratul Nisa, Ubangiji ta'ala yake ce mana: Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bilqisti shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw alwalidaini wal aqrabin in yakun ganiyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'jidu wa in talu aw turidu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira. Ubangiji ta'ala yace: Ya ayyuhallazina amanu, ya ku jama'a ta mu'minai, kunu qawwamina bilqisti, ku zamanto masu tsayawa tsayin daka game da tabbatar da adalci. Duk abinda za ku yi kokarin tabbatar da adalci a cikinsa. Shuhada alillahi, kuma in za ku ba da shaida, ku ba da shaida saboda Allah. An gane ku? Walau ala anfusikum, koda a karan kanku ne za ku aikata abu, to ku yi adalci. An gane, aikin da ka san baka yi ba, to bai cancanci, bai halatta ba ka amshi abin da yake ba haƙƙinka ba. Kuma in shaida za ka bada a karan kanka, ka bada shaida wadda take ta gaskiya. Awil walidaini, ko ga uwa da uba, wal aqrabina, ko waɗanda suke dangi na kusa. Ubangiji ta'ala ya ce: In yakun ganiyan aw faqiran fallahu awla bihima, wanda za ku bada shaida a kansa, in ya kasance mawadaci ne kar ku kallu wadatar shi, in talakka ne ma kar ku kalli talaucinsa ku tausaya masa, fallahu awla bihima, Ubangijin da ya shar'anta yin adalci, ya shar'anta ba da shaida, shaida wadda take ta gaskiya, to shi ne ya fi cancanta ku ji tsoro, ba kowa ba. An gane ko? In wadata, in ta kamar wadata yake, to ku kalli Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shi ne ya wadatar da shi, kuma shi yake da wadata, wadatar da ba ta da iyaka. In har talaka ne kuna ganin kuna tausaya masa, to Ubangijin da ya halice shi ya fi tausaya masa, shi ne ya shar'anta wannan doka. To don haka anan yana nuna mana mutum ya kamata ya yi tsantsani. Duk wani abin da kana tsoron cewa zaka fada cikin abin da bai dace ba, to abin da ya kamata ka yi kokari ka kauce. Kaga anan Umar, dan kar aje ya dauki abin da dan shi bai cancanta ba a bashi ya bashi, don haka sai ya tauye masa dirhami 500 daga cikin abin da yake ba sauran jama'a.
Wa ana Aqiyata ibn Urwata as-Sa'di as-Sahabi radiyallahu annahu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam: La yablughu al-'abdu an yakuna min al-muttaqin hatta yad'a ma la ba'sa bihi hadaran lima bihi ba'as. Rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasan. Wato Adiya ibn Urwa as-Sa'di, Allah ya karama masa yadda, wanda matsayinsa sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce: La yablughu al-'abdu an yakuna min al-muttaqi, ba yanda za a yi bawa wato ya zamanto daga cikin bayi waɗanda suke masu tsara dokokin Ubangijinsu. An gane ku? Su ne ake kira da al-muttaqun, waɗanda suke tsara dokokin Ubangijinsu, wanda iya abinda aka shar'anta musu nayi suna yi bakin gwargwadon iko, abinda aka ce su daina suna dainawa. Duk wanda yake bin dokokin Ubangiji, abinda aka ce yayi yana yi bakin gwargwadon ikonsa, abinda aka ce ya daina ya daina, to wannan shine ake kira da mai tsoron Allah. Domin lafazin takawa shine imtisalul awamir wajtinabun nawahi, kwatanta umarni na Ubangiji subhanahu wataala tare da nisantar duk abinda yayi hani ya haramta. To shine yace: La yablughu al-'abdu an yakuna min al-muttaqi, ba yanda za a yi bawa ya kai wato matsayin da zai kasance daga cikin masu tsoron Allah, hatta ya da amana ba asa bihi, sai ya bar abinda ba laifi game da shi, hadaran lima bihi ba as, dan tsoron kada ya fada cikin abinda ke da kwai laifi. Abinda ka tabbata halaka ne ka bar shi, dan kar aje ka fada cikin abinda ke da kwai laifi. To in bawa ya kai irin wannan matsayi, sannan zai zamanto daga cikin masu takawa. An gane ku? Shine yace: hatta ya da amala ba asabihi, sai ya bar abin da ba laifi. Kamar misali, ka zo ka tambayi malam
shi mala ya kamata in yi abu kaza, yace eh je ka kai ba laifi, amma kai baka samu nutsuwa akan wannan abu, amma shi kuma mujtahidi ne ya baka fatawar cewa ba laifi, to in baka samu kwanciyar hankali ka kaurace ma wannan abun dan kar ka fada cikin abin da ke akwai laifi a cikin sa, to duk mutumin da ya kai wannan matsayi to ya kai matsayin waɗanda suke masu takawa. Don haka shine yace la yablughu la abdu an yakuna min al muttaqin, ba yanda za a yi bawa ya kai matsayin da zai kasance daga cikin wato masu tsoron Allah, hatta ya da amala ba asabihi, sai ya bar abinda babu laifi game da shi, hazaran don tsoron lima bihi ba as abinda ke akwai laifi a cikin sa. Kaga anan Umar Allah ya kara masa yadda, yana dan kai kawo dan sa ya cancanci a bashi 4000 kamar yanda ake ba kowa, ko kuma bai cancanta ba, amma anan Umar sai ya tauye masa dirhami 500 dan kar aje ya fada cikin laifi. Ai abinda ke kara tabbatar mana haka, da ya yanka masa 3500 jama'a suka ce a'a, me yasa zaka tauye masa haƙƙinsa, ai shi ma yana daga cikin waɗanda suka yi hijira a farko. Umar sai ya kalli cewa bai sha wahala ba irin yadda sauran jama'a suka sha wahala ta hijira, domin shi mahaifin shi ya dauko shi ya zo da shi, kinan bai cancanta ba a yanka masa albashin da za a yanka ma waɗanda suka yi hijira da kansu, ba dan komai ba ko dan tsoron kada ya fada cikin abin da yake laifi. To dan haka kenan anan na nuna mana cewa ashe mumini abu ko da kana da tabbaci game da halaccinsa, in dai baka samu ba nutsuwa akan shi, to abin da ya dace ka kaurace ma wannan abu dan kar ka je ka fada wato cikin laifi. Duk da cewa shi wannan hadisi bai inganta ba, domin a cikin sanadin sa akwai wani marwayici shine Abdullahi ibn Yazid, wanda matsayin da malaman hadisi suka bashi ba'ifi ne. Shi ko duk lokacin da aka samu marwayici wanda yake ba'if, to wannan hadisi baya inganta ba, baya halatta a kafa hujja da shi. Amma hadisin waɗancan hadisai da suka gabata sun kunshi ma'anarsa. An gane ku? Hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace faman ittaqashubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdi, duk wanda yake yayi cin shubuha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace tabbas wato ya kiyaye addinin sa kuma ya kiyaye mutuncin sa. Wannan shine kenan karshen baban nan. Ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.